Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huren ƴan aljanna daga birnin New York.
Rayuwa American dai ke mu ci alhamdulillah, don an zo dai ana nana dabara, ana rufa siri, ana samun dai abinda za a taimaka ma juna.
Kallaban shirin a wannan makon, ƴan uwa na mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau kallabin mu ta mako, wata mace ce da ta yi suna a nan Amurka da sana'a fura. Za mu ji kowace ce da kuma yadda ta fara wannan sana'a. Za mu kuma yi dubi kan yadda mata suke ɗaukar tsufa da kuma matsalar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To, kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takwan da nazarin yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu.
Duk da yake ba mata kaɗai ke gudun tsufa ɗin ba, har da maza, amma an fi ganin ƙorafin ya fitowa a ta ɓangaren mata. Muna tare ne da Safiya Umar da Maryam Lawal, waɗanda za mu tattauna da su akan matsayar mata a game da tsufa. Me yasa mata suke tsoron tsufa ne? Me ke firgita ku?
To, a gaskiyar magana dai, a matsayina ni na mace, duk wanda ya kalle ni a ce min wai na tsufa, ni an kashe min moral ɗina ne.
An kashe miki gwiwa?
A, an kashe min gwiwa ne. Saboda ni duk wanda ya kalle ni ya ce min na tsufa kamar an nuna min kenan, ba komai zan iya yi a rayuwa ba. Zan iya kai stage wasu shekaru na kenan da suka sun kai da ba zan iya yin abubuwa da yawa ba, wanda kuma ba muce in yi ba.
Kina ganin kamar tsufa na kasa ne a wurinki?
Na kasa ne, gaskiya. Saboda idan aka ce min kin tsufa kamar ana kashe min wani abu ne a cikin zuciya na farko ba zan iya fito da yarintata ba, azin kyau na a wani abu.
To,
wajen dressing, wajen abubuwa da yawa. Wajen kwalliyar da zan yi. Akwai kwalliyar da zaki za a iya ce miki, jibi matan nan ta tsufa, amma kuma jibi irin kayan da take sa ko irin dressing inda take yi. Ba ke ya kamata ki yi ba, ƴaƴanki ne ya kamata ki yi irin wannan. Kamar yanzu idan mai kamar a age din mu, a ce kin sa ko riga da skirt ɗinki, kin sa high heel, kin ɗauko mayafinki, kin sa, wani kawai zai kalle ki bare a matsayin mu na Hausawa, za a ce jibeta ta tsufa amma jibi. Wani ma a lokacin kin gane a wannan dressing ɗin da kike da irin age ɗin da kike yi, wallahi a shekarunki burge shi zaki.
Kai ma ka in ce na tsaye da ke a da ne lokacin kamar misali irin 35 zuwa 40 lokacin cikar halittar mace.
Yawwa. To, amma wani a lokacin zai ga cewa musamman malam Bahaushe zai ce miki, jibi matan nan da ƴaƴanta sun kai shekaru kaza, kin gane, amma jibi ta mai da kanta kamar wata yarinya.
Ko kuma ce da ke ma 'yan duniya.
Yawa, shine ma abu na farko da za su iya fuskantar ki da wannan magana, a ce jibi da shekarunta da komai da ƴaƴanta sun yi aure, amma jibi irin dressing inda take yi, jibi irin shigar da take yi, kin gane. Amma a malam Bahaushe kawai idan kika kai wani shekaru, so yake ya ganki kin zama kin kudindini, karki fito da kanki, karki wata kwalliya da ya kamata a ce kin fito a matsayin kin yi ta dan jin dadin ki ma na rayuwarki. Yawwa.
Sai da Maryam, me ke baki tsoro a tsufa ne gaba ɗaya? Me ke tsorata mace?
Abin da yake tsorata mata, da an ce miki tsohuwa, to ana nufin mutuwa ta taho.
To, an kusanci ka bari?
An kusanci ka bari.
An bar bada miki gishiri?
Kawai, an gama ma. Kawai ana jira ki samu guri ki zauna, kama lazimi
lokaci ya
to shi sa kuke tsoron kin ga shi tsofa yana da sunaye kala-kala
haka
da kika fada daga farko kika ce akwai tsohuwa akwai gyatuma akwai dattijuwa to kowanne aka kira ki abinda zaki ji daban idan aka ce miki dattijuwa to an mutunta ki
wadanne kuma ai kyau kenan
yawwa tsufa mai kyau dattijuwa arziki ana miki wannan kallon amma da an ce jibe ta tsohuwa to tsohuwar banza sunan a yanda Hausawa muke alakanta shi ba na kirki bane da an ce wannan tsoho ne ko tsohuwa ba a ce maka dattijo ko dattijuwa ba to gaskiya wata ma'ana ce mara dadi
yanzu misali kamar a ce a yanayin shiga na mace kin gane
suturarta
kamar yanzu a ce in kina zuwa aiki akwai shigar da zaki kin gane da an ga shigarki an san shigan mutunci ce kin gane shigan mutunci ce da komai da komai amma wani a shigan nan da kika zai ka miki cewa kai ai a age din ki ba zai kamata ki wannan shigar
to ba shine da yake neman yara ka ce yara su baka style ba
eh
ka haifi ƴaƴan mata suna dinki kai kuma kana iyaye ka ce ba ni style to wannan style dinki dinka yake ta dinka ki fito to shikenan kin zama abin
sai an zama ɗan duniya
kin zama ɗan duniya
kin zama ɗan
duniya kawai
kawai a wannan shine
to wannan magana da nake kika ya kawo daidai tambayar da nake so da ma muku na gaba shine tsarafa-tsarafan da tsufa ke kawo a mata ko in abubuwa ne kuke fara lura da su shine
alamomi ne kuke alamomi ne da za a gani a jiki a cikin
fuska especially
musamman saboda ita kake fara gani
to wato ita ce dama nan ne gaba
da wannan gurin dama shine
a shine babban
wanda fuska
akwai
sauran yanayin jiki amma dai fuskan nan ai yanzu mayukan da ake yi na fuska da sabulan fuska ai sun fi su yawa saboda fuskan nan ita ce kalkalkalkal dole a ajiye ta kal
kuma ko mun tsufa ko mun yarintakka kada ko wannan mayukan kana so ka boye tsufan nan ba fa zai boye ba
inda lokacin shi yayi
inda lokacin shi yayi
zai fito
ba zai boye ba
wannan shi yasa ake tsoron saboda wannan
bayyana
ba a bata da
lokacin ya zo
ba ta da magana yanzu kin yanki ka dauko yanayin tsufa misali wanda take kauye rayuwar kauye tana da wuya duk mun sani sai ki ga wanda kake shekara 1 da shi a kauye jiki ya nuna tsufa sosai
ya bayyana
ko ya bayyana amma kuma ba tsufan bane
kuruciyar nan a zuci
to saboda shekarun suna nan a na yarinta kuruciya tana nan a zuci amma jiki ya nuna kuma ita mace yanda aka santa in tana da sa'a namiji suna tafiya tare ta haifi 1 2 3 4 jikinta zai nuna ya wahala amma shifa yana nan galau to amma saboda ita ma ba wai wahalar shekarun bane shekarunta suna nan a kanana zuciyarta tana nan a garama sai ta yin abubuwan da mutane za su kira ta ta tsufa ne take yin harkar kuruciya saboda haka yanayi yakan kawo tsufa da guri kuma ba shekaru ne suka kai ba to tana da tace min wallahi akwai wani likita a America in dai kudi na magani sai ta je tsufa ko ta tankura sai ya daga ta ya mika
ta riga ta fara shiri kenan
ta riga ta fara shiri ita ko ta dan kura in ta zo fa sai ta je likitan nan in dai suna da kuɗi sai ya daga ta ya bankare ta ya mika
da to akwai masu yara su
fara saboda gudun
tsohuwa
yarinya tsohuwa yarinya yawa to irin wannan shine abin da ake gudu saboda bayyanar su ba makawa ne sai sun bayyana wallahi ina tare da wata ta ajiye hannunta ta ce min wai wai sanyi ne yake sa fata ta tana ta takurewa to na kalli matan nan wallahi talla a haifa ta isa ta haife ni saboda tana gaya min sanda aka haife ni tana secondary school wajen SS1 a Jihu kin gane to
amma zuciyar
ta ce ta ce min hannun ta ce min duba ki gani ni sai in ga fata ta tana takurewa sanyi ne ko me yasa yake takurewa amma na yi wa wata magana ta ce za ta bani wani mai zai gyara min nayi ta kallon fuskar ta a raina nace wato bata ma gane me yasa
hannunta ta kuruciyan yana nan
kuruciyar tana nan bata ma gane me yasa hannunta yake takura ba in gaya mata ko in yi su
sai ba ta tunani ba kake da kiwo ko
saboda da kowa tsufan nan tsoron sa yake amma alamomi ne da muka gaya wa kanmu su
mun fara su ne
dole za su zo kuma za su nuna mana kansu so kai ma ka san in ka kai gurin
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa wata matsala da ke yaduwa kamar wutar daji a kasashen Afirka ita ce shan miyagun kwayoyi da kurarru ke cewa tana kara yawa tsakanin matan aure a arewacin Najeriya kamar yadda Hajiya Zainab Kutingi ta shaidawa shirin kallabi
a Najeriya mun shiga wani hali na abin tausayi, halin da ba a cewa komai, hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ƙasar mu Najeriya, musamman a arewacin Najeriya, mata an ɗauki shaye-shaye ya zama kayan ado, to har ma idan ba kiya yi su gani suke kamar ai da sauranki baki waye ba,
baki isa baki,
wallahi abin ya kai wannan lokacin abin tausayi abin aisha. Ana cewa ana abu ana ce matasa ne yanzu matan mu a cikin gida za su aiki yara, in kika ga yara ana safa da Marwa a gida, to ana so musu abu ana kawo
ana kawo
benelin, to za mu iya cewa frustration ne da halin da ake ciki a ƙasan, za mu iya cewa to abin da ya gashi nan dai,
to kamar
su dai suna kokari da faɗakarwan da sauransu, suna ɗan ƙoƙari, you know, suna fahimtar mutane, ana ɗan ragewa, amma gaskiya kin ga kamar misalin baki analysis ɗinmu kamar Kaduna, Kano, Abuja.
To kamar yanzu
ra'a ne, yanzu ni ina ga mafita a wannan al'amari Hajiya, mafita shine kawai a engage matanmu a tashi gadan sana'a din nan fa, sana'a mata a koma sana'a,
su koma sana'o'i, su samu sana'o'in hannun su, da za su
koma sana'o'i shine mafita.
Wato so in suka samu sana'o'i kina jin ba za su yi haka ba, which means cewa dalilin da wasu suke yi don rashin sana'a ne ko kuma damuwa ne kawai?
Kusan haka ne Hajiya, saboda aikin ga ma'aikacin gwamnati ai masu yi in based on analysis ba ma'aikata ba ne.
Wato so
they have something that is keeping them busy.
Okay, so ma'aikata ba su sha.
Mata ne da suke ganin kamar su they want to fill among, they want to, su suna ga kamar wayewa ne haka din.
Kamar wayewa.
Suna ga kamar haka din wayewa ne.
Kamar yadda da farko dai shan taba dai ya zama kamar irin na gayu din nan, har aka zo ana yin ta da dama.
Yau kamar gayu.
To wato yanzu
kamar haɗuwa ne.
Amma wannan mummunar
Hajiya, suna da kungiyoyin su na waɗannan mata masu aikata wannan abubuwa din. Suna da kungiyoyin su. Mukan zauna da su a tattauna, wataran kana a su maka dariya, kana musu bayani sai su yi dariya. Su ce maka ba za ka gane ba.
To amma kun taɓa tambayar su ku ji wasu dan wanda watakila akwai waɗanda ba lalle rashin sana'a ba ne?
Akwai su, akwai waɗanda suke yi kamar a wajen su kamar jin daɗi ne, nishaɗi ne su a gurin su.
A kuma daga nan sai ta zama musu tarko.
Akwai su da yawa, suna da wadata, ma wasu su suna da wadata Hajiya. Wasu su akwai wadata. Su a wajen su wasu kuma kamar nishadi ne, amma yawan su kamar wata ne ta fita ta samu abun duniya, ke kina gida kina zama aurenki, asirinki a rufe. A'a, wacce ba ke ne muke tare da ke nan yanzu kwanan nan, harkin ta ke kika zauna kika biye wa zama auren nan. Ai kaza da kaza da kaza shikenan. Yadda ake kwaftin da su yawanci kenan.
Ake ingiza su shiga ciki.
A wacce mijinta ya saya mata kaza, ake kika ga dama kika zauna. To a irin shaye-shaye a haka suna da kungiyoyinsu da ya kaga har suna abubuwan da bai dace ba, wato kamar bin maza, matan aure.
Wato yanzu wannan yadda take yin illa ga 'yan matasa, matan da suke shiga ɗin ba su gani ne ba ta musu haka ko su yaya ne? Su ba su samu wannan illolin su ga cewa nan da nan komai abin hannun su karewa yake yi akan shaye-shayen nan, kuma wasu su har ta bude musu kai da sauransu su karasa a asibiti da sauransu, su ba ta samun su haka ko kuma sun gano yadda suke sha ne daban ne da yadda matasa ke?
Akwai wacce kwanan na Abuja nata da ya bude mata nata kan ma, ɗanta ta zo ta ce ita sai ta yanka shi, da ta sha ta ce ɗanta sai ta yanka shi. Aka ɗauke ta aka kai ta hotel room, aka je aka rufe ta. Abun Hajiya, abun mamaki, ko wayanta an kwace, abun mamaki yaye tayya aka san cewa tana wannan gurin, sun biyo ta da shahar hotel room.
Su masu ɗan ƙungiyar nata, ƴan group ɗin nata,
sun
nemi inda take
sun je sun kai mata. Yanzu Hajiya mutum yana zama yana yunwa yana neman abin da zai ci ba, zai samu tallafi ba, amma in dai a shaye-shaye kwaya
zai samu tallafi.
Zaki da an kai maka tallafi, suna solidarity su a wajen su. Su abin da sai gwamnati ta tashi fa sosai gadan-gadan a dawo mana da glory namu na irin su women center din nan da ake da su. Inda ake koyar mata sana'o'i, ana kuma yin robin mine.
Ana
robin mine, ana koyar sana'o'i, mata su zama busy.
so da su samu abubuwan yi.
Ina ga zadan abun zai dan
wato zaman gida kawai zaman aure din nan kawai gaba ɗaya na yadda da ake ba zai yi ba yanzu kawai sai da dan yi.
Su fada ciki.
Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da tai suna a nan Amurka da sana'a fura. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi. Ga kallabin tamu.
Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huren ƴan aljanna daga birnin New York. An haife ni a ƙasar Ghana. Na zo America na da kamar wurin shekara 30 kenan.
A nan America.
Insha Allahu.
To me ya kawo ku America da zuwan ku na farko? Kin zo aure ne ko makaranta ko kuma me ya shigo da ku America shekaru sama da 30 da suka wuce?
Gaskiya aure ya kawo ni. Me gida na ya kawo ni nan. Kamar dai wurin shekara 20 da aka yi mana aure kamin dai mu zo nan ga kasan. To masha Allah rayuwa American dai ishe mu ci alhamdulillah. Don an zo dai ana nan ana dabara ana rufa siri ana samun dai abinda za a taimaka ma juna.
Da kika zo Amurka shekaru 30 da suka wuce tunda zuwan ki ne kika fara wannan sana'a ko kuma ba mu tarihin wannan sana'a taki da ta yi fice aka san ki ko ina da haji fura aljannan nan?
Gaskiya da nazo dai America ba huran na fara ba, akwai aiki dai da nake yi daga baya ne ina cikin aikin. To dama ni gida kamar abin da ya kama sana'an kunu kayan abinci dai haka gida dama ina yi. Shi yasa da nazo kuma ina aikin shi ina huran kadan kadan. To muna da wadansu ƴan uwa nan da in yayi suke kira suna neman hura. To akwai wani shago na baba guwanmu yayi yakin san mutanen mu ana zuwa zama wurin. To shi yasa in yayi shi in yi wadan suna so shi in yin bayi shi a je da shi da yake yan uwa ne masu alheri su waɗannan masu shago na baba. Shi suka ce mina jasa da kina yi kina kawowa nan da yake mutane na da yawa nan za mu yi ta sayar miki. Shi na ce to ba damuwa. Da haka na fara cikin shagon babar nan kadan kadan.
Shi mai shagon ɗan ƙasar Afirka ne, ɗan Ghana ne?
Mutumin Ghana ne. Ana ce mai Zakari da shi da ɗan uwan shi sunan shi Isu.
To
a kansu na fara kadan kadan suna taimaka min za ni aiki shan yin kawo ajiye wurin. Kamin fito aiki sun sayar wanda ya saura shi mu doki mu sa cikin fridge. To kadan kadan haka nan dai. To akwai shago kusa da su, shagon hulanawa ne, kayan nama ake sayarwa da kayan abincin mu na Afirka. Shi masu shago da yake wurin su nake sun kayan milkin da nake dama hurin da shi. Da nonon da nake damawa duka. To she me samari guda ya ce mina ajiya wurin ga da kike kawowa nan da kina ba mu muna sayarwa nan an fi sai ma da wurin da kike kaiwa wurin baban nan. She na ce mai to dalilin haka kenan she ina yi ina ba wannan son. To duk wanda ya sai karshe abin da ya bunkasar da kasuwancin hura. Kin san dai shi Ubangiji ba yanda zai yake inda arzikin ke yake.
Haka.
Ubangiji da taimakonsa, da taimakon jama'a masu sai suna sha. Suno kuma ke zuwa sosan Africans suna ce musu a ba ku da hura. Sauca, ai ba hura garin da. Sauca, akwai hura. to su waɗanda ke san wurin suna sha suke zuwa suna min tallasto she su kai number na wurin su bayi ina nan wo masu toshe su kira ni da su she su ce sun ga dai wani ya zo musu tallan wura she sa da suna so in ta yi na ba su suna sayarwa to kadan kadan inda batun hura ya bunkasa kenan
to to a cikin wannan sana'a taki ya wata kalubala kika fuskanta yanzu dai na san ba a waɗannan shagunan ba har a nan DC da ko ina ana oda wannan fura wata kalubala kika fuskanta a yayin wannan sana'a taki
kwarai kuwa aikin san shi wanga kasa duk wani abin da zaka yi ba kaman gida bane zaka zo ka kafa rufa gaba daya in zaki kayan tuwonki ki yi ba wani damuwa duk wani abin da zaki ki sayar yana da sauki gida ba gashe kin bi kan wadansu ka'idodi ba ban dai san yanzu gida ba gaskiya ne da furan ya fara shiga so ana sai she masu binciken lamarin abinci food inspectors she suka zo suka dauki number na ina gida she suka kira suka ce ni ne wace nace ni ne hura aljanna don su sunan da suke kira na da shi kenan she nace ni ne she suka tambaye ni to ina nake hura gaskiya na samu damuwa kwarai domin sun zo sun stop na don suna gwada ya kamata ina da license da zan yi wannan abin sa'annan huran da kanshi she na je da shi an je an yi bincike daga lab she sa sheda suka sayar da ni sheda suka sayar da ni wai sai dai mu yi license sa'annan in je da shi lab a bincika kamin a sayar kin san wanga gari ko me zaka yi she sun bincika special abincin da za a ci saboda lafiyar jama'a she muka je naje nayi process ga me da license da na kari na kira su suka sa rana muka zo gani ga su suka duba yanda muke yi to nan ga in za a yi maka wannan an sun zo sun bincike ki suna sayawa ne suna duba yanda za ka yi in kin yi kuskure kin gan dai hura ba abincinsu ba ne amma da yake aikinsu ne bincike saboda lafiyar mutane in suna binciken ki ciki da kin yi kuskure kaddan za su kuma sayar da ke su ce she kin koma su kin je kin yi lamuran da ya kamata su kuma sake zuwa su kuma bincika
lalle akwai aiki
kwarai ko
sai ba karama ba shiga fara sana'a nan ba karaman aiki bane
a ba karami aiki bane kuma ba ni ka danga bane kowani sana'a zaka shiga cikin kasan ga inde na abincin ne wanda na sani to she kin je kin yi wannan an yi miki wannan bincike da duk wadansu abubuwan da ya kamata to da Allah ya ce shi mai rufa ma bawa asiri ne da suka zo kamin da naje nayi wannan duka muka te kuma she kana da wuri ba su yadda ka yi ta zama gida kana yi she kin kama wuri kin gyara wurin sun zo sun inspect wurin sun gani ba wani dauda wurin to in kuma baka da wuri ne nan ga duk wanda kika ga yana abin da yana abinci yana supply inda mai shi bai da wurin da yake yana yi akwai sun yi kitchen commercial kitchen
sai ka je kai haya ko kuma sai ka je kai kawai kyauta
she a she ki je ki haya
dan gefen da kake zaka yi
suna da license da ya kamata she kin yi wannan license kuma kin sai insurance mutane uku ko furi za su yi aiki karkashin ki duka she kin karbe musu insurance ke zaki ta biyan wannan insurance saboda wani aka samu wani accident wani abu Allah kiyaye wani jin ciwo ya zo cikin aiki kin san lamarin rayuwa to ki zaki dauki nauyin me shi
madalla abin da ya sauƙaƙe nan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shiri inda zamu haska fitila kan kalubalen da mata likitoci ke fuskanta a Najeriya. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna Najeriya da Binta Yero a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Alheri ke wa dukkan kalluba, fata alheri.